八鸡，没人可喂啊。jama'a assalamu alaikum ranar alhamis da ta gabata ne dai yan najeriya suka so mu gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da yan kasar ke fama da shi duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashi hankali a wasu wurare kamar jihar Kano labarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita yau bayan asarar rayuka da dukiyoyi. Zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan kasar da dama. Lamarin da ya sa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu gabatar da jawabi ga 'yan kasar da sanyin satiyar Lahadi, wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar.
Hello Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility. Aware of
today dai duk da yake 'yan kasar sun kwana da tsoshin abin da jawabin na shugaban kasa zai kumsa. A maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban kasa ya rika tunzura masu zanga-zangar saboda ya kasa tabo batutuwa da korafe-korafen jama'a. A ra'ayin masu fashin baki irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Shugaban kasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya. Ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da kasar daga halin da ya gaje ta a ciki. Babu wani abu da zai yi na wanda yake nuni da cewar an shigo wani hali na musamman ko kuma ya dauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu. Za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin, akwai kuma abin da babin ba mamaki a ciki. Abin da yake ba mamaki din shi ne shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su yi magana su ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu. Amma abin mamakin shi ne kasa ta shiga hali irin wannan kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal a ce babu wata magana da ta nuna wannan banda dan alkini da himma dan kadan na cewar ya san an yi tadi a wasu jihohi. To gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa 'yan kasa gaskiya ba su yi aikinsu yadda ya kamata ba. Ko dai su din ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai ko kuma aka tsawatar kawai. Tsawa kawai ce shi kenan ya isa haka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukansa kan na sake ji kan na sake gani. Suna zaton irin wannan barazanar za ta iya warwar da mutanen labudda dai. Akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa ga tare da ya gano cewar wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta. To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa habaka ta daga ɗaukar lokaci don haka ta daga janwo asara mai yawa kuma ta jefa kasar da tsarin demokaradiyya a cikin niyyarsu.
Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo domin ko bayan ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita. Masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirrike titocin ƙasar Rasha yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su zo su kwace mulki.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban kasa muke mai kokenmu na halin da al'umma suke ciki na yunwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Yayi jawabi ya ce gashi abubuwa ya faɗa wanda babu mutum me kansu don muka rasa kai da gindin. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin kasa Amerika za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarinsu akan mu.
Mu a duniya mun gayyace wannan gaban kasa
na Raja yake tafa fitika akan haƙƙin talaka na kwato wa talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu tunarwa da duniya waɗanda suke da kishin kwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari
wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati wanda har ya kai ga shugaban kasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hasoshin tsaron kasar Manjo General Christopher Musa babban hafsan sojin kasa na Najeriya ya ce kada tutar wasu kasashen waje a Najeriya babban laifi ne na cin amanar kasa
ka san kwanaki mun zo mai magana da shugaban kasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa game da wannan zanga-zanga to duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai miyagun mutane da za su dauki lokacin wannan lokacin su kawo bace bace a cikin kasa mun ga yanda ake koni-koni abubuwa yanda ake sace-sace a ko'ina to yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban kasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka dauka in mun ga cewa mun ga ɗan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun dauki tutocin waɗansu kasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abun da muke so bane kuma ba abun da muka kara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya ma jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu dauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so bane sannan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su dauke babu sojan da zai tashi yayi wani abu karban mulki demokradiya muke so demokradiya kuma za mu kare a cikin aikin da muke kaga mu dukkan mu mun fito nan tare muna aiki tare a kullum mu muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son kasa muna son demokradiya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare sai yanda yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina jin za mu shigo don mun ga yanda kuni-kunin ya tashi yanzu kaga yanda su abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan kasa ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani koni-koni in fa akwai mutanen da ɗan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka ji aka koni wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda ƴan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu
to sai dai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na rike tutar ƙasashen waje
in aka dauke shi sama-sama fushi ne kawai in zanga-zanga suka yi kamar yadda ƴan NDSAS suka dinga ɗaga tutar Amerika IPOB da suke ɗaga tutar Isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da World Bank da IMF suna da hannu kuma a Amerika suke watakila nuna fushi ne ga Amerika tunda an san ba ta ga maciji da Rasha wani dalilin a Niger da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu lamba sai suka nemo Rasha to ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna tsakashen kila yammacin duniya su ɗaure wa gwamnati gindi in ma sun juya musu baya to za su nemo Rasha to sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kaman yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lallai yaran nan sun ma san me ya cin amanar ƙasa ba lallai sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar Rasha ku zo mu zagi Amerika sai kawai su karɓa a bincika ba yaran da suke ɗaga tutar za a bu ba su waye suke ɗinka musu tutar me suke son su cimmawa
masana dai yana ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare ƙasar ta Najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban ƙalubale a halin yanzu
rayuwar ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abin da kake son ya yi zai aikata maka da shi manya-manyan uwa da suka jagoranci irin wannan juyin hali na duniya kamar irin in ka ɗauki su Chugo Vera na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka riƙa ba su ɗan abin da za su ci a baya bayan da in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da sam irin wannan dame in ka kalli mayakan Niger Delta sun yi amfani da irin wannan fatan din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya waɗannan mutanen daga cikin fatan na recruitment din su shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga ta su kuma za su iya samu abin kashewa
masu saurare annan ku za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki musamman Daddy Balawe da ya tsara sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.